يا الله يا الله نروكا الله نكينا نروكا باروكيكا تهك هويبا كوجا مها تنبيا نكيدا كوجا مها تنبيا نكيدا منين دنيا منين دادي دنيا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Masu ruwa da tsakiya kan al'amuran iyali sun fara fito da sabbin hanyoyin magance matsalolin mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya da suka hada da kafa dokoki da suka jibinci harkokin aure da koyar da kusa-kusai kan dabarun zama tsakanin ma'aurata kafin shirya bukukuwan aure da kuma huduba da shawarwari a wuraren ibada. Kafin gayyata ƙwararru domin nazarin wannan mataki a shirin domin iyali, za mu fara shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakiliyarmu a Birnin Tarayya Abuja Halima Abdulra'uf ta haɗa mana.
Matsalolin da suka shafi mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya abu ne da ke ci gaba da cima al'umma tuwo a ƙwarya idan aka yi la'akari da alƙalima da wata lauya da ke babban birnin Tarayya Abuja ta bayar, inda ta bayyana cewa a cikin watannin farko na shekarar 2020 kaɗai an samu sama da mutum 4,000 da suka nema a raba aurensu a kotunan birnin Tarayya Abuja, a inda wasu ke alakanta matsalolin mace-macen auren da ake samu ga yanayin zaman doya da manja tsakanin ma'aurata, wanda a cewarsu yake tasiri a rayuwar ƴaƴansu, sai kuma la'akari da rashin bada muhimmanci ga abin da ya kamata kamar koyawa yara maza da mata waɗanda ke shirin yin aure ababen da za su taimaka wajen inganta zamantakewar aurensu, inda aka fi bada fifiko akan bukukuwa kawai. Malama Maryam Lemu ƙwararriya ce a sha'anin koyarwa masu shirin aure dabarun zaman aure ta hanyar yin amfani da darussa da ta koya a zaman aurenta ya zuwa yau.
Matsaloli da yawa da ke taso cikin aure abubuwa ne da aka gani kafin su yi auren, kafin a yi nika, amma mutane na gani cewa bayan auren komai zai gyara kanshi, soyayya zai solving duka problem ɗin da suke da. Unfortunately abin zai karu ko zama tare halin mu daban yadda aka ce ko hakuri da harshe ma suna fada. By the time sun shiga aure din sai kiga zuwan yara ne, matsalan rashin kuɗi wani lokaci, ci abubuwa da ke kawo tension da fada tsakanin mata da miji, zai ƙara fito da duk waɗannan mummunan abubuwa da ke nan da ba a yi dealing da kafin a shiga aure ba. Da na san waɗannan abubuwan kafin yi aure da sun taimake ni, ba zai rage irin fadan da muka samu. Shi ma ya bani nashi cewa da ya san wannan abubuwan da ya taimake mu don da muka yi aure mun yi kusan shekara 6 muna fada, kuma mummunan fada har wallahi tsakanina da Allah cikin shekara 6 nan na azako dan roƙe shi ya sallame ni don ba zaman lafiya ba soyayya tsakanin mu. Kuma tun farko ya ce ba za mu kawo yara cikin wannan duniyan ba in ba mu samu shiri. So ya ce za mu dakata batun haifuwa sai bayan mun gama zauna tare mun san insha Allah komai daidai tsakanin mu, kada yaro ya zo ya ga iyayenshi suna fada ba sa shiri. So abin da ya kawo wannan course din shine concern yadda mutane za su ga alama, kuma akwai wasu abubuwa batun halayen mu banda ma abin da zai fito da za mu gani daga wanda yawa da mu karan kanmu ranmu ya kamata mu yi dealing with. So duk abubuwan da nake covering a course din shine abubuwan da ya kamata mu gyara na kanmu kafin ma mu ce za mu zauna da wani, sai abubuwan da ya kamata mu bude idan mu da kyau mu gani in wani hali ne da zai iya ƙara bacewa bayan aure, mu jabirki mu yi istihara mu yi addu'a mu yi binciken da za mu yi kafin mu je mu shiga wannan abun. Kin shekara ɗaya kawai sai kaga kuma ga yaro ya zo ya ga iyaye suna zama ba soyayya ba kwanciyar hankali ba murmushi ba dariya ba komai sai fada, yara suna ganin ma ana dambe ana dukan wannan. Unfortunately kuma yaran mu za su koma cikin gidan su suma su saki abinda su suka gani, kuma Allah zai tambaye mu abinda muka guda ma yaran mu. So din wannan ne yasa nace to bari in fito da course din da mutane za su samu su dauka ko a wayan su tunda dai online ne, makarantan a internet ne, ba sai ka zo ka bar gida ka je wani classroom kai ba, ko kana ɗakin ka kana zo ne zaka iya using wayan ka ka dauki course din.
Wannan talent da ke zaman minista ayyukan mata ta bayyana cewa
wato abin bakin ciki ne yadda muke ganin abubuwan da ke faruwa yanzu musamman ƴaƴanmu matasa yadda gaba ɗaya sun shiga wani hali da ba daɗi. Wannan tsocinci daga cikin gidaje ne, sai sa nake kira da babban murya wa musamman iyaye maza da mata duka a tabbatar an nuna tarbiyya mai kyau, an zama iyaye masu kula da ƴaƴanmu a kowane lokaci.
Idan lauya kuma mai gwagwarmayar nema wa mata da yara ƴanci ta fuskar shari'a Barista Amina Umar na da ra'ayin cewa
gaskiya wannan abun ba ƙaramin gyara
ke kawo ba saboda duba da cewa a kasashen mu na Hausa wannan abin da man tintintina akwai sai dai a ce ba a sa shi a cikin tsari na jadawalin rayuwa ba kaman ta hanyar koyarwa kuma duba da cewa yanzu rayuwar mu canzawa take irin wancan da ake yi wato counseling ko fadakarwa wanda zaki ga yarinya idan ta kusa aure za a kai ta gidan yakumban ta kaza ce kwana uku to essence din wannan abin a kasar Hausa shine ta koyo kyawawan dabi'u da yanda ake mu'amala ta gane cewa akwai wani muhalli banda ba gidansu ba kuma anan za su kalli ya take cin abinci ya take ai ta gyara mata to sai kinga tunda an koma abin da ake cewa duniya a tafin hannunka waɗannan abubuwan da akai a baya ba za su yi a yusu yanzu ba kuma mu a kasar mu ta arewacin Najeriya ba ni himma ko kwabbasar yaya zani mu inganta shi mu zamanantar da shi ya dawo cikin sauki kuma a same shi a kusa ba sai an je yawo kaman yanzu ba to in dai za a yi wannan lalle abin zai dace da al'adar Bahaushe zai dace da addinin sa zai dace da zamantakewar sa kuma gaskiya idan akai ba karamin gyara zai kawo ba saboda mace-macen auren da muke fama da shi a arewacin Najeriya zaki ga mafi yawancin su rashin sani na shi kansa auren da mu'amala da zamantakewa shi yake kawo shi wanda kuma yanzu iyaye sun daina to gaskiya in za a fito da irin waɗannan courses din zaki ga yayi daidai da addinin musulunci yayi daidai da al'adar mu kuma ba karamin taimakawa zai yi ba kuma Allah yawaita mana irin su
sunana Rabi'u Abdullahi Magarfi daga jahar Kaduna wannan mataki kam abu ne wanda zan ce ya ma so yayi laki saboda a yanzu inda za a bincike yawancin auratayya da ake yi akwai matsaloli na zamantakewa saboda rashin ba mata cikakken shawarwari akan zaman aure sai dai kawai bukukuwa aka saka a gaba za a je a yi tashagulgula mothers night fathers night wane ne bridal shower amma shi ainihin zaman auren wanda ya wuce kwana ɗaya ko sati ɗaya za a shekara ne ana so har mutu tare ba a gaya musu komi sai a je a yi ta tuntube a ce za a koya in the process a cikin haka kuma sai a je a samu matsala kaga auren wani lokaci ya zo ya lallace sai daga baya sannan sai a gane ainihin inda matsala yake ko kuma kaga waɗanda za su ba da shawaran waɗanda su ma kansu suna cikin matsala to da tsarin da za a yi kam ya kamata a samu waɗanda sun san abu ne su ne za su ba da shawara ba waɗanda su ma ɗalibai bane za su ba da shawara
a nasa bangare barista mai nasara kogo Ibrahim yayi ƙarin bayani kan batun
shi al'amari na auratayya ya danganta kowanne ne ga tsatsan yaya ne asalin shi ya taso wani mutuwa aure ana faro da shi daga neman aure mai neman aure ya je ya yi ƙarya da sauransu a zo a gaba haka ba wani kuma yana tasowa ne daga iyaye yara ba su kulli suna son juna suka fahimci juna ba iyaye su zo su hada auren zumunci wani kuma yana tasowa ne daga bambanci na matsayin ilimi da kuma wayewa da kuma wuraren da mutum ya zauna da irin kawayen da yayi ko abukai da yayi duka waɗannan suna taka tasiri kwarai da gaske saboda haka duk wani wanda yake zai zo ya bada wani ilimi ko wani karatu akan abin da ya shafi magana gyaran aure to idan fahimtar shi da sanin shi da kuma asalin yanda shi ma naki auren ya kasance bai daidai ya zama madubin irin waɗannan ba na menene dalilin abin da ya raba auren su to zaka ga gibi ne za a ƙara samu ya ƙara girma domin duk abubuwan da zai bada a matsayin mafita ba za su kalle shi ta wannan fuskar ba saboda haka dole ne a fahimci yaya zamantakewan asalin abin da ya kunto wannan rasuwa aure din sannan a samu wanda yake da irin wannan matsala da kuma yaya maganinta to shine yake iya zama malami amma ba za a samu malami wanda zai iya yin maslaha ya kuma bada mafita akan duk matsalolin aure ba don ana da bambance-bambance akwai bambance-bambance na al'ada akwai bambance-bambance na soyayya akwai bambance-bambance na asali akwai bambance-bambance na kawayaye da abotai da kuma zamani da kuma karfin ilimi da kuma bambance-bambance ma na canjin na makwabtaka da irin waɗanda suke zaune da sauransu duka waɗannan suna tabbata tasiri wajen zamantakewa ko kuma rashin zamantakewa ta al'amuran aure to yana da muhimmanci duk waɗanda za su yi irin wannan koyarwa ya zama su tsaya ga koyarwa abinda suka sani na asalin su menene abin da ya gyara auren su ko kuma ya karya auren su sannan sai ya zama madubin su wane ne waɗanda za su ba wannan ilimi ya zama su ma waɗanda ke da irin wannan ne kawai amma ba za a yi kamar zubar gada na ilimin shi ya zama zai wadatar da bukatun matsalolin na kowa da kowa ba
mutuwar aure matsala ce da ta zama ruwan dare a cikin al'umma inda bincike da aka gudanar a baya ya nuni da cewa rabin auren da ake yi musamman a yanzu na karewa ne da saki sakamakon yadda ake bada fifiko ga shirye bukukuwan akan koyar da darussa kan yanayin zaman aure
to dai da Halima sai ku kasance tare da mu a shirin mako mai zuwa inda zamu gayyaci ƙwararru da zasu nazarci yadda wannan mataki zai inganta zamantakewa da kuma bada gudunmawa ga ci gaban iyali da gina ƙasa Yanzu a madadin wakiliyarmu Halima Abdurra'ub da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.